This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Barkanku da wannan lokaci masu sauraro. Assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirin na safiyar wannan rana ta Litinin 16 ga watan Satumba na 2024. Ta fatan an waye gari lafiya. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Aisha, tsohon shugaban Amurka kuma a yanzu dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican Donald Trump ya sake tsallake rijiya da baya da yammacin jiya Lahadi, lokacin da wani dan bindiga ya yi yunkurin halaka shi. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya sake kira ga kawayen Ukraine na yamma da su amince ma Ukraine ta kai hare-hare kan wuraren soja da ke can cikin Russia. Sannan shugaban Iran Masoud Pezeshkian zai halarci babban taron kungiyar kasashen BRICS masu ja da yammacin duniya a Russia, a cewar kafin labaran gwamnati.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin kuma za a ji cewa matatar man Dangote ta fara sayarwa kamfanin NNPCL tataccen man fetur kamar yadda kamfanin ya sanar. Ta yaya wannan ci gaban da 'yan Najeriya suka dade suna dako zai kawo saukin farashin man?
Saukin da za a samu kawai shine na dauka daga matatan shi mai yiwuwa na rarraba shi zuwa wurare daban-daban, kusurwoyin da suke a kasan nan. Ya danganta shi danyen mai a ina ya samo shi, ko kuma a inda ya samo shi a nawa ya sai.
Sannan shugaba Bola Tinubu ya ce gwamnati ta cire tallafin man fetur ne da zummar farfado da komadar tattalin arzikin kasar. Ko menene mahangar masu sharhi akan tattalin arziki a kasar?
Karin farashin man fetur ya kara mishi tsadar rayuwa, ya kara mishi matsalolin yau da kullum. Saboda haka wannan maganar cewa a ce zai kawo hannayen jari a cikin kasa, to gaskiya mutanen Najeriya ba za su gamsu.
Za a ji karin bayani a cikin shirin. Kamar kullum a duk rana irin ta yau Litinin, Sarfilu Hashim Gumel na nan tafa da wani sabon shirin ciki da gaskiya, wanda a yau ma kamar a makon da ya gabata zai ci gaba da nazari ne akan takaddamar da ta biyo bayan kisar gillar da aka yi wa marigayi sarkin Gobir a watan da ya gabata. Amma duk wannan sai bayan mun fara da shan labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya ga labaran. A karo na biyu cikin makonni tara, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya tsallake rijiya da baya a wani yunkuri na kashe shi. Na baya-bayan nan ya aukune da yammacin jiya Lahadi a filin wasan kwallon gab dinsa da ke West Palm Beach, jihar Florida, a cewar hukumomi. Jami'ai sun ce Trump dai bai ji rauni ba, hasali ma jami'an tsaron da ke kare shi sun bankaɗo tare da riga maharin buɗe wuta. Kafafen yaɗa labarai da dama, ciki har da Associated Press da New York Times da kuma Fox News, sun ruwaito wasu jami'an tsaron da aka saka sunayensu, na cewa mutumin da ake zargi shine Ryan Wesley Root, mai shekaru 58 daga Hawaii. Jami'an sun yi bayani bisa sharaɗin saka sunayensu saboda ba su da hurumin yin bayani kan al'amarin, wanda har yanzu ake bincike a kai. Sabani yunkurin da ya gabata na yanzu bai faru yayin da talabijin ke yadawa kai tsaye ba, kamar harbin nan na ranar 13 ga watan Yuli mai ban mamaki, inda Trump ya auna arziki. A wancan yunkurin Trump ya ji rauni a kunne, kuma wani wanda ke bayan Trump a wurin taron ya halaka. Yan kwanaki bayan nan ne Trump ya amince ya zama dan takarar shugaban Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican, an dai damƙe wanda ake zargi Ryan Root. Jiya Lahadi, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya sake kira ga kawayen Ukraine na yamma da su amince mata ta kai hare-hare kan wuraren soja da ke can cikin Russia, musamman ma filayen jiragen yaƙi, bayan wani mummunan hari da Russia ta kai kan Kharkiv. tsararren matakin soja ne kawai zai iya taka burki ma wannan ta'addancin wato makami mai cin dogon zango da aka daka iya ruguza bataliyoyin rundunar sojin saman Russia a duk inda suke a cewar Zelensky a jawabinsa na kulle yomin. Ya ƙara da cewa muna jiran a yanke shawarar da ta dace musamman daga Amurka, Burtaniya, Faransa, Jamus da Italiya. Tun da farko wani ban mai linzami da Rasha ta sako ya faɗo kan wani ginin zaman iyalai a Kharkiv na baya-bayan nan a jerin hare-haren da ake kaiwa kan wannan birni na arewa maso gabashin ƙasar wanda ya tayar da wata gobara wadda 'yan kwana-kwana suka kashe. Shugaban Iran Masoud Pezeshkian zai halarci babban taron kungiyar kasashen BRICS masu ja da kasashen yamma a Rasha a cewar kafar labaran gwamnati wadda ta ruwaito jakadan Iran a Rasha na faɗi jiya Lahadi a daidai lokacin da kasar shi ke zaman ɗaɗɗar da kasashen yamma saboda haɗin gwiwar soji da ke tsakanin kasashen biyu. Ranar Talata, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce Rasha ta samu makamai masu linzami daga Iran kuma da yiwuwar ta yi amfani da su a Ukraine cikin 'yan makonni masu zuwa. Haɗin gwiwa tsakanin Rasha da Iran na yin barazana ga faɗaɗɗen tsaron Turai a cewarsa.
To kafin Ibrahim ya karanto mana sauran labaran zamu kawo muku rahoton mu na farko daga jihar Ikon Najeriya inda wani sabon rikici akan farashin man fetur tsakanin kamfanin Dangote da kamfanin NNPCL ya kunno kai bayan da kamfanin na NNPCL ya ce Dangote ya sayar masa da kowane litar tataccen man fetur akan farashin kuɗi naira 890 wato da 98 farashin da matatar Dangote ta ce ba haka lamarin yake ba kamar yadda za ku ji a cikin rahoton da wakilinmu a Lagos Babangida Jibrin ya aiko mana.
Rahotannin da ke fitowa daga matatan man fetur din kamfanin Dangote da ke Lagos na cewa kimanin tankunan dakon man fetur na kamfanin NNPC kusan 300 ne suka fara dakon man fetur domin sayarwa a gidajen man fetur daban-daban da ke Najeriya. Fara sayar da man fetur din a ranar Lahadin nan ya biyo bayan yarjejeniyar da aka cimma ne tsakanin kamfanin na Dangote da kamfanin man fetur mallakar gwamnatin Najeriya. NNPC dai ta dage cewa ita ce za ta sayar da man na Dangote ga dalalan man fetur masu zaman kansu, abin da yasa jama'a da kuma dalalan man fetur din ke zargin NNPC da neman yin zagon kasa ga kamfanin na Dangote a kokarinsa na samar da man fetur akan farashi mai sauki da kawo ƙarshen karancin man fetur da ake fuskanta a cikin gida, zargin da kuma shugaban kamfanin na NNPC ya musanta. Alhaji Abubakar Muhammad na baban yawo wani mai gidan mai ne mai zaman kansa a Najeriya.
Sanatu shi da ya muje sa da shi kuma shugaba Tinubu da mataimakin shi wanda suka bada dama a sayar masa Dangote a kurwa don ya tace kuma ya sayar, amma yanzu bita da kudi da suke so su mishi wai ba zai sayar da masu gidajen mai ba, wai sai ya bi ta nan NNPC. Su NNPC ne mai suka yi ma mutane shekara nawa muna wahala, mutumin nan abin shi dama duk mutumin da yake da tunanin 15 yake ya tsaya Dangote ya sayar mishi mai ya zo domin mu samu sauƙin wannan hali da ake ciki.
Yanzu haka dai NNPC ta ce tana sayan man na Dangote ne akan kuɗi naira 898 akan kowane lita, abinda ke nuna cewar farashin man a gidan mai ba zai gaza naira 900 ba kenan, ko da kuwa a nan birnin Lagos ne za a sayar da man fetur din, ballantana kuma wanda za a yi dakonsa zuwa wasu sassa na Najeriya musamman ma dai arewacin kasar. Dr. Dauda Muhammad Kwantogura masanin tattalin arziki ne da saka jari a kasar wanda kuma ya shaida mun cewa ta leko takuma ne ga 'yan Najeriya da ke fatan samun sauki na man fetur a cikin gida.
To idan ya sayi da arha to ba mamaki a samu saukin man da ya tace, idan kuma ya sayi da tsada to kaga tsadan da kuma wasu kudade na ma'adinai da kamar yadda muka bayani dole zai kara su a cikin farashin shi da zai sayar, kaga su kuma inda za su sayi su ma sai sun dora nasu riba. Amma dai muna sa rai din a ita gwamnati mai yiwuwa idan ta so a samu sauki za ta iya shiga wani yarjejeniya da shi kamfanin, na ganin cewa mai rayuwa ta siyo mashi da danyen mai din cikin rahusa.
Kamfanin matatan man fetur na kasa NNPC wanda ke da matatan man fetur guda hudu da kuma dafa-dafa ta a jihohin kasar daban-daban ya kasa sarrafawa da kuma rarraba man fetur a cikin gida na fiye da shekaru 25 sai dai ya siyo man fetur din daga kasashen ketare a inda kuma ake ci gaba da fuskantar karancin sa a cikin gida. To sai a daidai lokacin da nake kammala rubuta wannan rahoto wata sararwa da kamfanin Dangote ta fitar ta musanta rahotannin da kakakin kamfanin NNPC Mr. Olufemi Sonaye ya fitar da ke cewa sun sai man fetur din ne akan kowace lita kudi naira 898 daga kamfanin Dangote. Sararwar da kakakin kamfanin Dangote Anthony Chijini ya fitar na cewa sun sayarwa kamfanin NNPC man fetur din ne da kudi dalar Amurka, sai dai kuma sun ba da tabbacin cewa farashin da suka sayarwa kamfanin na NNPC bai kai farashin da take saye daga kasashen ketare ba. Ba wani jifirin murai Amurka daga Najeriya.
A gaida na mutan Iko, muryar Amurka ake saurare kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga labarin ƙarshe, ƙarshen labaran duniya.
To Aisha, an sake danganta tsabar son abin duniya da kuma rashin imani da ke karuwa tsakanin matasan Najeriya da yawan garkuwa da mutane kuma kashe su don neman kuɗin fansa, kamar yadda za a ji a ƙarin bayanin da wakilin sashen Hausa Muhammad Ahmad Dan Asabe ya samu game da yaron nan ɗan shekaru 17 mai suna Awe Jeremiah Paul, wanda kwanan nan ya sace wata Abigail Damilola a garin Lokwaja ya kashe ta, ya ciccire sassan jikinta, sannan kuma ya karbi kudin fansa daga wurin iyayenta. Kakakin rundunar ɗan sandan jihar Kogi SP William Aya ya gaya ma wakilin namu cewa
baban ne ya kawo karar cewa akwai numban da ya kira shi ya tayar cewa aka sace yaron ne ana bukatan kuɗi daga gurin shi. Sai ya kawo rahoton ma shi kwamishina ya tsanda na shara koki, sai aka yi aiki mamaka kama wannan yaro wanda ya aikata wannan ba, kuma ya karbe kuɗi 400 daga iyayen yaron a bayan yaron ya kashe ta.
Wanda ake zargi da aikata laifin Awe Jeremiah Paul, wanda ya ce shi dan asalin karamar hukumar Kaduna ta Kudu ce, ya ce ya yi nadamar aikata laifin, sannan ya bayyana min yadda ya yi garkuwa da kuma hallaka ɗalibar a yayin da na zanta da shi yana rike da kokon kan margayar cikin bakin laida.
Zai na regret abinci na yi saboda kudi ne, kuma advice zan ba ma parents abinci yaran su suna nema su ba su kai su bar yaran su su je suna bin mazaje domin haka abinci suna yi suna nema kudi.
Me yasa ba za ka je ka koyi sana'a ba ka shiga wannan harka?
Ni am desperate for more shasta na zai wani abu, kuma ina regret abinci na yi.
Kana da nasara ba kai?
Na regret.
Kai mun bayani ne me ya kai ka ko ka dole ita?
Mu haju so na church na ta ba ti samini a filili NNPC
Lokoja
na zan siya kuti is right suna bata tasha da muke kusa da gidan mu hankali hankali ta fara jin barci kana kai ta cikin uncle pedigree kusa da wuri na niki su wuri na strangle nata suna jata zuwa bush shine kai na dora hanta da kafa da waya suna cire wasu parts da afa din mun cire shine we bring na shi zuwa Ibadan.
To a gaida dan Asabe da wannan rahoton.
Ibrahim Ka'almasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu sai rahoton mu na biyu, kuma har yanzu dai akan batun man fetur din a Najeriya, inda shugaban kasar Bola Tinubu ya bayyana cewa sun cire tallafin man fetur ne domin tada komadar tattalin arzikin kasar ta yadda masu zuba jari daga kasashen ketare za su shigo kasar. Ga ci gaban labarin a cikin wannan rahoto da wakiliyar muryar Amurka daga Abuja Rukayya Basha ta aiko mana.
Shugaban Bola Ahmed Tinubu ya bayyana cire tallafin man fetur da suka yi ya zama tilas ne domin hakan zai ba wa masu zuba hannun jari daga kasashen ketare damar zuba jari a Masar. Shugaban kasar ya bayyana hakan ne a lokacin bude taron bita karo na 17 da cibiyar bankuna ta CIBN ta yi a birnin Abuja. Shugaban wanda mataimakin sa sanata Kashim Shatti mai wakilta ya ce matakan da gwamnatin su ta dauka matakai ne da za su bunkasa tattalin arzikin kasar. Shatti ya ce duk da cewa matakan da suka dauka masu sauri ne, ya zamo tilas ne a gare su domin ta haka ne farashin kayayyaki za su yi sauki musayar kudaden kasashen ƙetare zai daidaita tattalin arzikin kasar ya bunƙasa kuma hakan zai jawo ra'ayin ninjari kasar sai dai ƴan Najeriya na ci gaba da bayyana rashin gamsuwar su game da wannan matakai
sunana Muhammad Sani Takai ni wannan matakin da Bola Ahmed Tinubu ya dauka banga alamar ya shafi rayuwata ba saboda Najeriya kasa ce mai arziki wanda kuma ba sai kasashen Turai sun zuba hannun jari za su samu arziki ba
sunana Sufiano Hamis dan Sokoto eto idan sun kasa hannun jari gaskiya abu ne mai kyau amma da fatan za a wa ƴan kasa aiki da shi
Koyaya masana tattalin arziki ke ganin matakan da gwamnatin tarayya ta dauka a bangaren albarkatun kasa Dr. Isa Abdullahi Kashiri masanin tattalin arziki ne dake Jami'ar Kashiri a jihar Gombe.
A janye tallafin man fetur don a jawo mutanen kasashen waje su zo su zuba jari a Najeriya ya gamsar da talakan Najeriya ba zai gama ba. Da farko an yi Petroleum Industry Bill cewa za a samu wanda za su zo su zuba jari a Najeriya kuma ba su zo ba. Sannan bayan haka a yanzu dukkan abubuwan da ke gudana a cikin Najeriya a talaka yana ganin karin farashin man fetur ya kara mishi tsadar rayuwa ya kara mishi matsalolin yau da kullum saboda haka wannan maganar cewa a ce zai kawo hannayen jari a cikin kasa to gaskiya mutanen Najeriya ba za su gamsu
Farfesa Kabir Isa Dandago malami ne a Jami'ar Bayero dake jihar Kano
ba za a ce danye tallafin man fetur ne kadai ya kawo hauhawan farashin shi man da kuma sauran albarkatun man fetur da kuma dai hauhawan ma farashin kayayyaki gaba ɗaya ba mai da farashin dala ya zama bai daya shi ma ya ba da gudunmuwa sosai shi dai wannan jalin sanarwa shi ne kan gaba za a ce kaso 70 bisa dari na karin kudin man fetur da dangojinsa da kuma sauran kayayyaki na masarufi shi ne umman abaisu
ganin cewa kamfanin matatar dangote ta fara aiki hakan yasa na tuntubi Bashir Salisu shugaban dillalan man fetur Ipmarishin arewa maso yammacin kasar akan inda hankulan su zai karkata wajen dillancin man da zai samar wa talakawan kasar sauki
kin san mu ɗan kasuwa ne kuma man nan duk wanda ya kawo inda muka samu man mu zamu siya inda yake da sauki wanda zamu siyar mu samu wani abu so in Alhaji Aliko refinery din shi aka kawo zamu siya a wajen sa in yana da sauki kuma in NPC ta kawo dama mu ita ce take kula mana da harkar kasuwanci muke jingine da ita
wane ne zai kasance yana kayyade farashin ko kuma dai kowa zai siyar da farashin ne yadda yake dama
tunda akwai PPRA su suke determining farashi na mai to yanzu su ne suka koma regulators su ne downstream saboda haka downstream su suke ba da yancin farashi abinda za a siyo da kasa mai
yanzu dai abin jira a gani shine yadda tattalin arzikin kasar zai bunƙasa nan da shekaru masu zuwa kamar yadda gwamnatin kasar ke ikirari Rukayya Basha muryan Amerika daga Abuja a Najeriya
An gaishe ki Rukayya to kada dai a sha'afa muryar Amerika ake saurare daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16.25 da kuma 31 sannan za a iya sauraron mu a Niger a tashar VOA Africa mita 102.5 sangon FM yanzu ga shirinmu na gaba
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙin dan adam. A yau za mu daura kan duba takaddama da ta biyo bayan kisan marigayi sarkin Gombe. To biyo mu cikin shirin. Sunana Tarfil Hashim Gombe. A shirin mu da ya gabata muka fara duba takaddama da ta biyo bayan mutuwar marigayi mai martaba sarkin Gombe Alhaji Isa Muhammad Bawa. Tun farko dai ƴan bindigar da suke garkuwa da sarkin sun nemi a biya su kuɗin fansa har naira biliyan 1 kafin daga baya a sasanta kan naira miliyan 60 da kuma baburan hawa. To sai dai bayan mika wa ƴan bindigar abin da suka nema sai labarin kashe mai martaba ya biyo baya. Kungiyar haɗin kan gobara ta Najeriya ta nuna rashin jin daɗinta game da yadda hukumomi suka bi lamarin wanda har ya kai ga mutuwar sarkin yanka mai daraja na Gombe. Ga shugaban kungiyar Ibrahim Alhassan Gombe.
Wallahi mu babu wani bukatar yau da kafi wannan dare mu. In akwai bukatar abin da gwamnati za ta yi mana shi za ta nuna mana cewa lalle da gaske take tayi yayin wannan abin da ya faru amma yanzu ai duk magana ce ake magana ce kawai ake kuma kamar yanda mu muke dauka inda aka yi magana nan ake barin ka tunda ba wani abu da aka yi game da wannan abin dadin dada bayan ma duk wannan ta'adi da aka yi mun abin har yanzu ba don mu samu zaman lafiya ba a gida daga lokacin da aka kashe shi har zuwa yanzu akwai kididdiga nan mutane da aka dauka a cikin kasan nan tamu sun kai wajen 150 zuwa 200 kuma ba fata har zuwa ga yau gajiya an dauke dan su mutane daga bangaren mu mu abin da muke dauka ma gaban ba ta da wani interest game da matsalan mu wallahi ba ta da in mata ce tana yi mu ba mu gani a kasa ba
Alhaji Ibrahim kana nufin gwamnatin jihar Sokoto ko kuma gwamnatin kasa baki dai kake magana
ai magana kafin daga gida zuwa musoma zuwa musoma da gwamnatin jiha idan gwamnatin jiha ta ga abin ya fi karfinta ai sai ta nemi taimako daga gwamnatin tarayya kuma ga in gwamnatin ta tunda abin nan ya wuce ma karfin mu kadai abin da ya shafi kasar nan wannan matsalar duk ta tada da kasar nan yanzu ma in mun ce ma ba gwamnatin jiha ma muke son ta dan ai fara gwamnatin yanzu ya kamata a ce ko don kasa ta san cewa an yi wani abu ai gwamnatin tarayya ma ya kamata a ce yanzu ta yi taking over wannan issue domin suke da security ai jihohi ba su da security ba su da sojoji ba su da yan sanda sai dai abin da ba a rasa ba amma ai ga inda masu authority din sun kasa using authority sun kasa amfani da su don a samu zaman lafiya da ya kamata ko a yi recovery din dawo wannan ba Allah babu wani mataki da ake dauka kan san abin ne duka da gwamnatin zance ko wacce tana da nata laifi
to sai dai a daidai lokacin da iyalai da ƴan uwa ke karɓar gaisuwar ta'aziyar marigayin Mataimakin gwamnan jihar Sokoto Idris Muhammad Gobir ya ce gwamnatin Sokoto na murnar shahadar da ake yi wa marigayin fata.
Muna wannan tarbiyya gare ku mai girma kan tomin karamar kwamiti ta sabon birni, ciyaman na farce na sabon birni, sarakunanmu, dattijanmu, malamanmu, sarakunanmu gaba ɗaya, matasa maza da mata, dukkaninku mai girma gwamnati yana yi muku ta'aziyyar rashin wannan sarki namu da muka yi baki daya. Alhamdulillahi ba a farin cikin mutuwa amma abin da ya faru da sarkin gobir abin farin ciki ne abin gugun gaba ne abin alfahari ne because tun lokacin ba a jangurjo ban san wani sarki ba wanda an kai wanda ubangiji Allah ya ɗaukaka daraja ta yi bayan ya rasu wanda duk duniya ta san da rasuwa ne kuma duk duniya ta haɗu tana mai addu'o'i to nan da an gaske girma sarkin gobir ya ja hankalin duniya ya zama gaba ɗaya babu wata magana babu wani kasuwanci in ba magana ta yi ba duk ilahirin duniya ba wai maganar Najeriya ba ko Sokoto ko Nono duk ilahirin duniya kuma randa ubangiji Allah aka ce ya amshi ne dai aka yi to an ka faɗi duk ilahirin duniya ba wai ƙasar gobir ba ko nan gobir ta Najeriya ko gobir ta Nijar a'a duk ƙasar duniya ko da mutum ba da kare ne ya raja a wajen yin masarikin gobir a jiwa duk rayuwa da aka ta duniya ba kashi ba har kwana ya ba mi kai ko mi ka zama a ka kai a ka tafi yadda ya tsaye nan bon kama shi aka tafi da shi yan da su da hannun yan ta'adda wannan shahada ta yi ko babu komi aka tsaya nan muna kan cikin zato ga ubangiji Allah zai bishara mu na biyu kuma addu'ar da ya samu kuna kallo sallah ba ai wani ba mutum nan Najeriya kila ban san lokacin Sardauna ba amma dai ban sani ba ko Sardauna Sokoto amma ban san wani mutum ba wanda ya rasu ya zama sallatai na ƙasar Hausa inda ba ƙasar Hausa ba dannan Saudiya Bauchi Zaria a Kaduna Kano Maiduguri ina ne kuna mamaki da Sokoto ba a magana masu kudin jira ce babu Kanuri da Chad babu inda ba a zo aka bi sallah ba bayan bayan so wannan abun alfahari ne ga zari'a kai abun alfahari na da kasar gobir kuma ya kara kamar rebranding ko sabunta tarihin gobir ya kara kuma dago da martaba gobir bari ga yadda aka mashi bari ga yadda mutu a'a ai abubuwan da suka bai ba din wanda an kai canda wanda ba a ko maganar ta amma sai ga ta zama subject of discussion duk kasa duk duniya muna wanda kai da TikTok ko da babu magana da irin Facebook da TikTok muna tsaya muna kallo muna gani da kuma haurori ana ta haurori ana ta wadin maganganu da wanda faɗi daidai da wanda ba faɗi daidai ba amma abun alfahari ciki dai addu'o'in da aka yi kuma babu da za a yi addu'o'in da aka yi da Allah ya isa da Allah ya isa da Allah ya isa ya zama wadanda sun kai wannan abu Allah ubangiji zai kyale su ko waye ko wane ne ko a shi wani ubangiji sai ya dauki mataki game da bakunan duniya na musulmi kai san wanda ba musulmi ya magana kan sabbin gudan
to Allah ya kyauta yanzu kuma sai mutumin da aka ambaci sunansa tare da alakan tashi da yan bindigar da suke sanadar da suwar marigayi mai martaba wato dan majalisar dokokin jihar Sokoto Aminu Boza
to abin da ke faruwa ai a matsayina na musulmi lokacin da muka yi magana da kai ai magana ta farko na ce ni Aminu Aminu Boza billahi da zila ilaha illa huwa ban taba sani ina da wata hulɗa da danta ban taba sani ina da wata hulɗa da koda mara gaskiya ba kai koda ai rashin gaskiya ma a gwamnatance to ba a taba yi da dai ba saboda haka kuma ai dama shi musulmi duk musulmin da yace billahi da zila ilaha illa huwa ya kare magana ta riga ta kare kana cikin kalmar musulmi ka san tsakaninka da kai da Allah so kaga ita wannan ita ce final ita ce rantsuwa idan kashi billahi da zila ilaha illallah kai rantsuwa guda uku gaba daya dama doka qur'ani ka daika qur'ani a hannu dama wani abu ne wanda ku fita yi wanda domin a bada tsoro amma wannan rantsuwa wanda ka fada da bakinka ita ce rantsuwa ga shari'a dama duk mutumin da yace wallahi tallahi billahi da zila ilaha illallah ya riga ya kare rantsuwa da ubangiji na biyu duk mutumin da Allah ya shi a matsayi ne na musulmi yace wallahi tallahi billahi da zila ilaha illallah ya riga ya kare ta wanda yake shi Allah shi ne mai hukunci ga kowane al'amari to kaga tun magana ta da kai magana ne fara yi kenan na cewa billahi da zila ilaha illallah ban taba sanin na wata hulɗa da ta addaba ban taba sanin na wani hadin baki ban ta addaba musamman ma ni billahi da zila ilaha illallah yadda ban son shaytan wallahi haka ba ni son dan ta addaba abada kowane ne billahi da zila ilaha illallah na biyu dan ta ajen ta adda sun kira ni ta waya na cewa za su kashe ni sun kira ni da wayar shi aibu gwanda gobe wannan rabin ya bani waya da kan shi tuji yace idan ban daina abin da din su ba na sai mota dan a kashe su na ba da kuɗi dan a kashe su na ce ma gwamnati ba ni son da su saboda haka idan ban daina ba na hito kamar ba tsara na ce ba ni son saboda haka idan ban daina ba su ma za su kashe ni wannan magana mun yi ta da wani shaibu gwanda gobe kuma lokacin da muka yi wannan magana na sanar da jami'an tsaro ga abinda bandis ke nema na da shi wanda daga cikin jami'an tsaro ma akwai wanda ya bani shawara na cewa in rage maganganu da sauransu ko dai iyali na wanda wannan jami'an tsaro yana nan da rayuwar shi kuma yana nan har yanzu yana aiki har yanzu yana nan yana serving a matsayin jami'an tsaro shi da kai ne bani shawara ya ce in rage saboda domin iyali na to kaga duk wanda kake haka duk mutumin da ya samu kai ne cikin wannan ni dama na faɗa maka tun kira nan da farko da yan jarida na faɗi cewa ban yi mamaki ba duk mutumin da kake faɗa da shi to dole sai ya faɗa da kai duk mutumin da kake siyasa da shi ko kai siyasa har dai ina ganin shi ne babba a matsayin siyasar da kake yi to shi ko koyaushe abin da zai nema ya za a yi kai ko ka koma baya wanda idan Allah ya gaba da mutum to har abada Allah ba zai mai da shi ba
masu sauraro kungiyar haɗin kan gobara ta duniya ta bakin shugabanta Ibrahim Alhassan Gobara na kira ga a gudanar da bincike da kuma nemo gawan mai martaba don a yi mata jana'iza mai daraja sai a biyo mako mai zuwa domin jin ci gaban wannan shirin yanzu a madadin Nasara da Mali Kaya da ke makashi da zo gare ku ni Sarfi Hashim Gumel nake cewa mu kasance lafiya
an gaishe ka Abban Iro kafin mu karkare shirin masu sauraro ga Ibrahim da labarai a takaice
to a takaicen tsohon shugaban Amurka kuma yanzu dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican Donald Trump ya saki tsallake rijiya da baya da yammacin jiya Lahadi lokacin da wani dan bindiga ya yi yunkurin halaka shi Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya saki kira ga kawayen Ukraine na yamma da su amince ma Ukraine ta kai hare-hare kan wuraren soja da ke can cikin kasar Russia. Sannan shugaban Iran Masoud Pezeshkian zai halarci babban taron kungiyar kasashen BRICS masu ja da yamma a Russia.
Masu sauraro da takaitattun labaran zamu sallama da ku a cikin shirinmu na yanzu. Sai kuma zuwa can an jima ku ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na rana. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai Daddy Balawi da ya shirya ya kuma bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Mr. Charleston. Ni Aisha Mu'azzu nake cewa ku ne lafiya.